daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar biyu Africa akan mita 102.5 da ke Yamai. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron magana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, ko da yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3:30 kenan a nan Washington. A cikin shirin namu na yanzu muna tafa da shirin tsintsiya madaurin ki daya wanda Juma'a Ali za ta gabatar, inda za ku ji cigaban hira kan wani taron zaman lafiya da aka shirya a kwanakin baya a yankin Gembu da yayi fama da rikicin manoma da makiyaya a jihar Taraba. Sannan Ibrahim Kalmu Sigirba zai shigo da shirinsa na jawabai daga dattawa, inda wannan karan shirin ya samu bakuncin Sheikh Ishaq Yunus da kuma Reverend Rabo na Kanti. Baya ga haka muna tafi da labaran wasanni, amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Masuware, assalamu alaikum. Yanzu haka dai shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron na jamhuriyar Niger domin ya gana da sojojin kasar da ke yaki da yan ta'adda a kasar. Takwaran aikin nasa na jamhuriyar Niger ne Muhammadu Isu ya masa maraba da zuwa a babban birnin kasar, wato Niamey. Yau ne dai shugabannin biyu za su gana domin tattaunawa akan sojojin Afirka da ke taka muhimmiyar rawa a yaki da yan ta'adda. Macron ya ce ba za su bar yan ta'adda a yankin kasashen yankin Sahel da na Sahara su ci gaba da tasiri ba. Kasar Faransa, wadda ta yi wa jamhuriyar Niger mulkin mallaka, yanzu haka tana dubban tsoffin sojoji da ke kasar ta Niger. Haka kuma Niger din ce tafi kowace kasa yawan sojojin Faransa a masu aikin samar da zaman lafiya. Faransa na da dubban sojoji a wani babban sansanonin sojoji na wurin da shugaban Macron ya halarci ziyarar cin abinci. Sai dai ba sojojin Niger kaɗai suka halarci wannan ziyarar liyafar cin abinci ba, a hamma da sojojin Amurka, Canada da Jamus. Sojojin da ke ɗauke da makamai na ƙasar Sudan ta Kudu da ma waɗanda ba su ɗauke da shi sun sa hannu a wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Ɓangarorin biyu suka ce sun yi imanin cewa wannan karan suna da yaƙinin zaman lafiya zai dawo cikin ƙasarsu, ko dukko da kin gwamnati ta yi na sake zama a sulhu da ita bayan yarjejeniyar watan Agustan shekarar 2015 da bai nasara ba. Martin Elia Lomuro, wanda shine shugaban tawagar gwamnatin Sudan ta Kudu a wannan tattaunawar da Kamala Addis Ababa, ya ce duk da yake an samu muhawara mai zafin gaske lokacin wannan tattaunawar tsakanin masu ruwa da tsaki a harkokin wanzar da zaman lafiya a kasar, duk da haka an dumfari hanyar sulhu. Ya ce salin da aka fara wannan batu an fara shi ne cikin mawuyacin yanayi a majalisar ministoci, amma aka yi nasarar tsallake wannan yanayin. Hawa kuma aka gaza samun matsaya a kan batun sayan makamai, amma daga bisani aka cimma matsaya, don haka yana ganin an dumfari hanyar cimma nasara. Ministan harkokin wajen Sudan ta Kudu Deng Alo shi ne ya sa hannu a madadin hursunonin kungiyar SPLM da ke tsare a matsayin hursunonin siyasa. Ya ce yarjejeniyar wani mataki ne na kaiwa ga nasara. Ministan ya ce abin da yake wa murna shine babban abu a kundin da aka sawa hannu a yarjejeniyar shine dakatar da kai wa juna hari lokacin da ake wannan tattaunawar, domin wannan ya kara wa mutanen kasar ta Sudan ta Kudu kwarin gwiwa. Ya ce babban abin farin cikin har ila yau shine yadda tsofin waɗanda aka tsare sun sa hannu a wannan yarjejeniyar na watan Agustan shekarar 2015 aka ba su mukamin minista da kujeru a cikin majalisar dokokin kasar a gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda ki ke shugabanta. Sai dai mai magana da Dawn National Salvation Front Yem Matthew ya ce shi kam baya da ƙwarin gwiwa a wannan yarjejeniya, domin a rubuce yana da kyau ƙwarai da gaske, amma aiwatar da shi kila yana iya zamewa babban matsala. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Ukraine ya yi wa Amurka godiya na taimakon da ta yi mata da ƙarin makamai, abinda jami'an diplomasiyyar kasar ta Rasha suka ce wannan ba abinda zai kawo sai ƙarin kashe-kashe. A cikin hushi da Rasha ta mayar da martani kwana ɗaya bayan da Amurka ta bayyana cewa za ta bai wa ƙasar Ukraine taimakon makamai domin ganin ta taimaka wa ƙasar ta Ukraine ta yaƙin awarin da ke da goyon bayan Rasha da ke gabashin ƙasar. makaddashin ministan harkokin wajen kasar ta Rasha Sage Rockbok yace ba shakka ya fito a fili cewa Amurka ce ke ƙara tura kasar Ukraine cikin wani sabon tashin hankali. Ita ko kasar ta Ukraine ta ce ta yi wa shugaba Trump godiya ne na ci gaba da nuna cewa shi shugaba ne na kwarai, tana cewa ai makaman ba na tsuwa kana fada bane. Shugaba Petro Poroshenko a cikin shafin sa na Facebook yace makaman Amurka a hannun sojojin kasar Ukraine ba na neman magana bane illa kare kai da barazanar abokan gaba tare da kare sojojin kasar da har ma da fararen hula. Haka kuma wannan wata rigakafi ce ga kwaya cutar barazana ga kasar. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta faɗa jiya Juma'a cikin wata sanarwa cewa baiwa Ukraine taimakon makami zai taimaki kasar kwarai da gaske ga bunƙasa tsaronta, musamman ma na ganin kasar ta samar da tsaro mai ƙarfin gaske da zai sa ta kare kanta da kuma iyaucinta. Ta ce wannan taimakon gaba ɗayansa na kariya ce.
Ladan Ibrahim a yau ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba ga Jummai Ali da shirin tsintsiya.
Tsintsiya madaurinki daya. Assalamu alaikum masu sauraron Tsintsiya madaurinki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar muku da zantawa da wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikayayi da shugabannin al'umma wajen taron da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Peace and Corrupt Free Society ta shirya da zuma ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa tsakanin al'umma. Kungiyar ta shirya wannan taron ne biyo bayan hargitsin da aka samu tsakanin manoma da makiyaya a ƙaramin hukumar Sardauna Arewa maso gabashin Najeriya. To san barka, an samu zaman lafiya. Wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya ya ci gaba da zantawa da
Marafa Bashir Abba, wazirin mambila. Ni dan guroje ne daga Sardauna local government a Mambila Plateau.
Waziri, za a ga cewa an dai samu zaman lafiya, amma wato wani abu da yake faruwa, akwai korafi da mutane suka kawo cewa waɗanda suka yi laifi kusan ba a hukunta su ba, ko kuma ba ga an kama kowa ba. Shin me za ka ce akan wannan? A manta da maganganun ne a ci gaba da gaya mutane su yafe ne gaba ɗaya, ko lalle hanyar magance wannan abin shine a kama waɗanda suka aikata laifi?
To idan mutum ya yi laifi kuma aka bar shi ya tafi haka, ai dole wani ma zai yi gobe. Amma idan mutum ya yi laifi ya san cewa akwai gwamnati kuma akwai hukunci da za a mishi, ai ba zai yi ba, kuma an hukuncin nan wani ma ba zai sake yi ba. To dole ne hukunci, dole a yi shi, kuma ya kamata a yi shi. Idan aka yi shi kuma za a fi samu zaman lafiya.
Waziri, watakila wannan kai kanka za ka na mamakin yadda wannan abu ke faruwa, don abinda na ji kamar ɗazu kana cewa ba wai faɗa ake tsakanin wasu mutane da wasu mutane ba, ana samun kowa wasu jama'a ne kawai su je su kai hari haka kawai, ba hawa ba a san hawa ba a san sauka ba.
To haka aka yi, kaman aka wayi gari haka sai ka ga faɗa ya fita, ba ka san ma ta ina ne aka fara shi ba, ba ka ɓata da mutum ba, ba abin da haɗa ku, sai ka ji kawai an fara faɗa. To dole gwamnati ta yi bincike sosai ta tabbatar menene yake kawo wannan rashin jituwa, kuma yi maganinsa. Shi ne kawai zai sa mutane su zanna lafiya. Maganin abun nan dole ne a hukunta wanda suka yi laifi, duk wanda ya laifi a hukunta shi. Yan haka dole za a samu zaman lafiya.
A ƙarshe a wannan ɓangare na hirar nan, banda asarar rayuka da aka yi, an yi asarar shanu masu yawa. Akwai wani bafulatani a nan Gembu da ya ce min an ma kashe shanunsa guda 250. Wataƙila akwai labarun irin waɗannan da yawa. Su ma mutanen sun ce lallai sai in ba an ba da diyar waɗannan shanun ba, ba za a samu zaman lafiya mai wanzuwa ba.
To dama idan aka rasa ina rasa rai kam sai ayi ai haguri haka Allah ya kawo shi amma idan akwai rasa dukiya gwamnati ya kamata ta yi wani abokai ya kamata a biya akwai wanda suka yi asarar gidajensu akwai wanda suka yi asarar dabbobi da wasu sauran kayayyaki ya kamata gwamnati ta biya jiya wannan zai kyau yayin haka
marafa bashir abba kenan to haka kuma Nasiru Alhikaya ya ci gaba da tattaunawa da
Engineer Zakari Ahmed Project yau da gabe wannan kungiyar ta ka mai muhimmanci a Najeriya ta iso har garin ka na haihuwa wato nan karbar hukumar Sardauna inda ake taro na musamman ka yi jawabi kuma cikin jawabin ka ka nuna muhimmancin mutunta sarakuna wani karin haske zaki a cikin ci
eh to karin hasken da zan yi ka san wato duk abin da zai tada hankali har a rasa rayuka a wuri kuma inda ake da shugabanci a wuri inda ake da shugabanci shugabanci kuma irin na sarakuna wanda yake inda kaman a ce sarakunan nan suna nan kaman yadda suke da mu mun tashi muna yara idan kaga dogari ya gitta kofar gidan kuma hankalinka tashi zai saboda ka san cewa hukuma ce sarki ne to amma sai gashi mun zo mun samu kanmu cikin wani irin siyasa inda yan siyasa suka maida sarakuna suka zama abin tausayi sarki ya zama basarake ba zai iya cewa a bari ba ko ayi ba basarake ya zama abin tausayi a Najeriya sannan kuma gwamnati ba ta da wata hanya da za ta iya sadarwa tsakaninta da talaka kaman sarakuna sarakuna su ne idan gwamnati ta ce ga abin da take bukata sarakuna su ne za su sa talakawa su karbi wannan abin idan abin amfani ne a gare su kuma su aiwatar da shi gwamnati za ta samu sauki wajen samun yadda abubuwar duk wani abin da ya shafi sari na gwamnati zai samu tafiya ba tare da wani matsala ba saboda idan abin da yake da amfani ga jama'a ne sarakunan nan su suke tara jama'a su tara masu unguwanni su tara su hakimai da su ardo da su sauransu su ce musu to ga abin da fa gwamnati take son ta yi don haka muna so ku yada ya shiga jama'an mu su san cewa ga abin da gwamnati ke son ta yi kuma kowa ya bada hadin kai to amma yau an rasa wannan mutane suna zaune karazube idan wani fitina ya tashi a wuri ko da sarki ya aika ya ce a bari ba wanda zai saurara saboda yan siyasa sun maida sarakuna sun zama abin banza ba su da ma wani mutunci a idan talakawa wannan ba daidai bane wannan shine ɗaya daga cikin abin da yasa wannan tashin-tashinan da ake fama da shi a kasar nan take yaduwa a kullum kaman wani annoba domin babu wani wanda zai iya kawo mutane yanzu misali muna nan muka ga wani dan iska da ake ce ma Kano ya fito a yankin Inyamiran nan ya kusa haddasa yaki a kasar nan mutane suna zaune babu wani mutumin da zai tashi ya ce mishi kai wannan wani irin lamari ne haka ba wani wanda zai zo ya ce mishi ka bar wannan abin da kake yi saboda darajar sarakuna ya riga ya zube amma inda da ne wannan Kano ya isa yayi abin da yayi ba don Allah ya kiyaye ba yaron nan da ya haddasa yaki a kasar nan saboda haka ina kira gwamnati ta sani akan cewa yan siyasa sun zo mana da matsala a kasar nan idan har gwamnati tana so ta samu sukuni yadda za ta tafiyar da mulki cikin kwanciyar hankali dole sai an dawo da darajar sarakuna dole sarakunan nan su zama suna fadi a ji dole shugaban kasa ya dauki mataki yadda za a dawo da martaban shugabancin sarakuna a Najeriya idan ba an yi wannan ba wannan tashin-tashinan da muke gani wallahi abin da ya faru a nan Sardauna local government nan Mambila Plateau kasa ta ce inda Allah ya yi ni kenan ba wani abu ya kawo wannan ba sai rashin shugabanci saboda sarakunan nan yanzu kaga wannan taron da muka yi banda sarakuna guda biyu da Lami don Adamawa ya tura daga jihar Adamawa suka zo suka wakilce shi anan. Dukkan sarakunan Taraba gaba daya babu wanda mu bashi takardan gayyata ba. Ina suke anan? Kaga dai da talakawan nasu muke yi. Kaga ba wanda yazo. Ban sani ba amma baya rasa masaba da cewa kila ko gwamnati ce ta hana su zuwa. Domin babu yadda za a yi a taro irin wannan a ce sarakuna fiye da 15 da muka gayyata babu ko daya a cikin su da yazo. Kaga kenan gwamna da zai ci zabe yayi shekara 4 yana mulki da basarake da zai zauna kan mulkin sa na shekara 30 40 50 60 yana mulki wannan gwamna ya gama ya tafi wani ya zo ya gama ya tafi sai ya zamana shi wannan da zai zo yayi shekara 4 yafi shi basarake da yake akan mulkin sarauta da ya gada daraja har ya kai ga in ma zai fita daga gidansa ya je makwabta sai ya nemi izini a wajen gwamna. Ina ganin wannan irin tarbiyan gaskiya mun riga mun zubar da irin al'adan mu. Wannan ba al'adan Arewa ba, ba al'adan Najeriya ba. An dauko wani abin da zai zo ya haddasa fitina kuma muna ganin fitina. Saboda haka ana kira da gwamnati, lalle ya kamata gwamnati ta dawo da martaban sarakuna.
Abin da ya sauka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa sai da fahimtar juna da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba.
Kamar Allah yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne sura minti kusan 13. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnatin Najeriya na ci gaba da bada tabbacin dogayen layukan fetur za su bace don tura tankunan mai gabanin bukin Kirsimeti. Kungiyar ƴan Shia ta Ibrahim El-Zazzaki ta ce sojoji sun yi awon gaba da membobinta biyu a Gwaram da zargin suna tara makamai don rama arangama da sojojin a 2015.
Hukuma kakkila na idin turobe remobe kanyin waddata ya gare fitina.
Kungiyar Fulani makiyaya karkashin Usman ke zanga-zangar lumana don neman kawo ma'aikatar kula da kiwo. Shugaban kwamitin amintattun PDP Walid Jibrin ya yi watsi da waɗanda suka kafa ɓangaren jam'iyyar da sunan Fresh PDP da rashin amincewa da zabar Uche Secondus.
Ba su iya sa a soke wannan zabe wanda aka yi.
Alhaji Umar Mutallab ya ce Najeriya ka iya rayuwa ko ba dogaro da fetur in an inganta tashoshin teku na tudu.
Maimakon a yi amfani da wata tasha kamar daga kasar Togo, Benin ko wata kasa saboda rashin kan hanya da sauransu.
Ana ta yi bin rayuwar marigayi tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Gidado Idris wanda ya rasu makon jiya a shekaru 82. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ishaq Yunus Almadani daga Kaduna da Rabaran Rabana Kanti daga Kano. Ga Sheikh Almadani.
To, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ishaq Yunus Muhammad daga nan Kaduna. Abinda nake so in faɗa dangane da ƴan uwana mazauna arewacin Najeriya, musulmi da krista baki ɗaya, watan abinda ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara, babu mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani bagire wanda ya wuce nashi. Sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda. Dabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa, komai a hankali yake zuwa. Saboda haka yunƙuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru, ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu. Allahumma sai ta hanyar annabawa, ita ko sai idan mu'jiza ce. Amma dabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne, sannan a yi ruwa, a yi fari, a yi maimai, sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe, sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida. So daga ‘ya’yan uwana bayin Allah, nasara ta Allah ce na hannunsa, kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so, sannan a lokacin da ta dace, sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin buƙatarta. so da ke ɗan uwa na baki daya abin da ke zama wajibi akan mu shine mu hada kai mu nemi wannan nasara abinda Allah ya yi mana alƙawari akai shine zamu samu wannan nasara amma idan mu bagiranta sharuɗan samun nasara ko kuma wajibin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin alƙur'ani mai girma yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin tabbas ne akai na kanmu inji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajjibi duk al'umma suka tsaya maga ubangijin su Allah na ba su taimako banda wannan samun taimako abin na gaba shine watan gina kasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikin ta ba yana dogaro bane kade akan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don ayi aiki da su wajen yada wannan al'umma saboda ka zaka samu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai mutumin da ke zuwa yace mazon Allah ban da abin da zan yi yace wannan mayafin naka fa yace to a sayar da shi sai a sayar da shi sai a bashi kayan a ce yaje ya nemo aiki sannan ƴan kasuwa na wancan bagiran na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙaranan ƴan kasuwa wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba a gefe daya shi yasa har Bukhari yayi babi babba babin alaka tsakanin manyan ƴan kasuwa da ƙanana sannan banda wannan haka tsakanin manoma mai karamar gona da babban da mai bar gona idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi sai masu manya su taimaka mai da iri su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara fadi idan an saki ruwan sama ya ƙara noma domin a wanye lafiya haka iyaye mu so koya mana haka dangi mu so koya mana haka kanin mu so koya mana a dare daban-daban musamman ma dai arewacin Najeriya za ka ga mutum idan yayi noma ta bushe sai a huda kofar gida bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani a daga rumbun sa sai an cika da hafi dan idan mace ta gane baka da shirin a rena ka to ba za ma a barin ma ta sani ba sai an cika rumbun ka tukunna abinci sai ta ga kauta ce a miko sai a miko mata duk wannan wa'insu irin kaya ne wanda da zamu aiki da su mu samu taimakon juna akan haka da musulmai da wa'inda ba musulmai ba babu shakka da kyakkyawan tsammani ga ubangiji na za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba za mu samu dagewa za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ya kara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala ya albarkaci wannan gidan radio mai albarka kuma ya sanya mu wa'innan masu aiki istiqama ya kuma sanya mu komo su gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki da ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suke mana hidima wajen dora mu akan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
shi ma rabaran raba na kanti ya ce
assalamu alaikum kirista da musulmi ni ne rabaran raba na kanti Ecuador game number 1 muna kira ga dukkan mutawan arewa don Allah a yi wutuka domin zaman lafiya ga arzikin kasar mu na faduwa don Allah a gargada da jama'a mu fastoci mu ci gaba da wa'azi na zaman lafiya limamai ku ci gaba da wa'azi domin zaman lafiya dukkan mu kasuwan mu daya gonakan mu daya tattawan arewa ku tahi sai a yi wutuka domin zaman lafiya magana Allah ta gaya mana Isa Almasihu ce salama ta nake ba ku salama ta nake bar muku ba irin ta duniya ba Yohana sura 17 aya 27 don haka muna roƙon ku a ci gaba da gargada da jama'a a zaman lafiya ko tafiya mutum zai yana tafar gaba ko yana gidansa yana tafar gaba da tawan arewa ku sani nauyin haƙƙin jama'a yana wuyan ku mu fastoci da rabori dole ne mu gargada da mutane su zaman lafiya domin Allah ya ba mu amana jagoranci haka ne limamai ma Allah ya ba ku amana jagoranci ku rika wa'azi na zaman lafiya ku rika wa'azi wanda zai kawo jama'a kwanciyar hankali ba wa'azi na zage-zage ba ba wa'azi na tada hankali ba muna jan hankali da kungiyoyi na addinai su gabatar da zaman lafiya ba furgita mutane akan tayin hankali shine shugaban mu ba limamai da yawa suna karantar da ai zaman lafiya mun san su muna taro da su domin zaman lafiya tsakanin kirista da musulmi bai kamata ana kashe kashe ba bai kamata ba bai dace ba muna roƙon gwamnatin kasar mu kuma ta sauka ga kowa ji daɗin rayuwa don Allah a mori kuɗin kasar nan domin talakawa ji daɗi takin zamani ai noma da sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa don Allah muna roƙon yan arewa kasar nan Najeriya gaba ɗaya nan daraja da ma'adane ga arzikin kasa don Allah muna roƙon ku da mu rabori na addinin kiristanci da limamai da sarakunan gargajiya amana sai Allah ya dora mana na roƙon jama'a mu yi aminci yaka mai tsarki ya ce mutum mai aminci yana tana jama'a, mara aminci kuma yana kora jama'a. Allah ya aje mu kabilu daban-daban, haka kuma yake so, saboda haka abinda Allah ya shirya kada mutum ya gaba da shi. Ubangiji Allah ya sa kasar mu ta tsore, Ubangiji ya sa mana albarka. Amin, summa amin. Nagode.
Kuna muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Tuma da Allah yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon kafar Barcelona ta lallasa babbar abokiyar adawar ta Real Madrid a fafatawa mai zafin gaske da ake yi wa lakabin El Clasico ta gasar La Liga ta kasar Spain. Luis Suarez da Lionel Messi da kuma Vidal su ne suka zura ƙwallayen da suka baiwa Barcelona nasara da ci uku da nema, wanda kuma ya ƙara tazarar maki tsakanin Barcelona da ke saman tebur da mai binta Atletico Madrid zuwa maki tara. Wannan ne karon farko da Barcelona take samun nasara a wasanni uku a jere da ta buga a filin wasan Real Madrid na Bernabeu, yayin da sakamakon wasan na yau ya bar Madrid din a matakin ta hudu a tebur tare da tazarar maki 14 tsakaninta da Barcelona. A halin da ake ciki kuma, mai horar da ƴan wasan Real Madrid Zinedine Zidane ya ce san baya nadamar kashin da kungiyar ta sha a cikin gidanta daga Barcelona kuma ba zai sauya ba. Duk da yake dai Zidane ya karbi alhakin kashin da suka sha, to amma kuma ya bayyana yakinin cewa kungiyar za ta dawo da karfinta bayan hutun mako guda da za a tafi, inda yake ganin za ta ci gaba da fafatawa a takarar lashe gasar ta La Liga ta bana. Zidane ya lashe gasar zakarun Turai har sau biyu da Real Madrid, wanda ya sa kungiyar ta kasance ta farko da ta taba lashe gasar sau biyu a jere, haka kuma ya lashe gasar La Liga ta bana duk a cikin kasa da shekaru biyu da yayi yana jagorancin kungiyar. A Ingila kuma kungiyar Manchester City ta kara tsawaita nasarorinta a wasanni ya zuwa wasanni 17 a jere, bayan da a yau ta lallasa Bournemouth da ci 4 da nema a wasan gasar Premier. Wannan nasarar ta kara tazarar maki tsakanin City din da ke saman tebur da mai binta Manchester United zuwa maki 14 akalla kafin sakamakon wasan da United din take fafatawa yanzu haka da Leicester City. To sai dai Bournemouth wacce bata yi nasara ba a wasanninta 7 da suka gabata na gasar, a yanzu ta fada rukunin kungiyoyi uku na kasan teburin gasar. Kungiyar Sevilla ta kasar Spain ta sallame mai horar da ƴan wasanta Eduardo Berizzo sakamakon koma baya da kungiyar ke fuskanta a wasanni. Kurar kocin ta biyo ne mako daya bayan dawowarsa aiki sakamakon aikin tiyata da aka yi masa na maganin cutar kansa. Rahotanni sun bayyana cewa ana hasashen mai gurbinsa da daya daga cikin tsohon kocin Malaga Javi Garcia da tsohon kocin Barcelona Luis Enrique. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Tuma da yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yanzu haka dai shugaban Faransa Emmanuel Macron yana jamhuriyar Niger domin ganawa da sojojin kasarsa da ke yaki da yan ta'adda a kasar ta Niger. Kwara aikin sa na jamhuriyar Niger din ne Muhammadu Isuhu ya yi masa maraba a babban birnin kasar ta Niger wato Niamey. Yau dai ne shugabannin biyu za su gana su tattauna akan sojojin Afirka da ke aikin muhimmiyar rawa a yaki da yan ta'adda a kasar. Sojojin da ke dauke da makamai na kasar Sudan ta Kudu da ma waɗanda ba su dauke da shi sun sa hannu a wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ranar Alhamis ɗinnan ta gabata. Bangarorin biyu suka ce sun yi imanin cewa wannan karan suna da yakinin za a samu zaman lafiya ya dawo cikin kasar duko da kin zagon ta yi na sake a zauna da ita a yarjejeniyar bayan wani yarjejeniyar watan Agustan shekarar 2015.
Masu sauraro, wannan shine shirinmu na hudu na kuma karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki daya, amma idan Allah ya kai mu gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 5 kenan na safe agogon Ghana. Kada manta idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzewa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Bar mi amfani da wannan dama mu ci alaji in daji zakar Jos mun na daurin auren dan su Abdulbaki da aka yi a ranar Asabar yau kenan a tudun fere dake Jos. Ta fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin Shiladan Ibrahim Ayawa da Solomon Abo da kuma injiniyan mu Patrick Mahmud Lalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka birnin Washington DC.